Manunia. A lokacin muke gaya mu cewa a yi manta da wannan tallafi tun da yanzu fesin da zaka sha ka sha na 30,000 to in ka sha gas din 10,000 zai kai ka ko ina
ɗaya daga cikin daraktoci a cibiyar horar da sufuri ta tarayyar Najeriya da ke zariya kenan Dr. Dan Juma Adamu Ismail ke cewa sakacin sakwa-sakwa a kan shawarar da suka dinga bayarwa ne ya sa abubuwa suka taɓarɓare game da maganar taka tarkon tangarɗa a kan tata da tantance tsohon gwamnan jihar Kaduna dan zama minista kuwa wani lauya ne ke cewa ko ma me bai faru a ƙarshe dai dole a baiwa jihar Kaduna minista idan komai ya warware
idan har jami'an tsaro da sauransu ba su iya wanke shi malam Nasir El-Rufai ba dole ne za a kawo wani daban dan jihar Kaduna domin a miƙa shi ga majalisar dattawa domin su nemi amincewar su
sai dai kuma ganin takunta ta burzar barakar juna game da maganar juyin mulki a jamhuriyar Niger masana ne ke cewa dole ne fa a bi sallu kada a yi saka da mugun zare
kar ne dinsu ne cikin wannan yaki din din ba zai kuma da ɗafi ido ba.
Ban da ganganci irin namu na Najeriya ga yaƙi a gida ba mu magani shi ba. Ga Kidnappers, ga ƴan Boko Haram, ga ƴan Iswat. Mun je za mu yaƙi a wani guri.
Shugabannin ƙungiyoyin farar hula a jamhuriyar Senegal kuwa cewa suke aiki mulkin ya bar ƴan ƙasar suna ta fama da shure-shure.
Duk wani wanda ka san yana aiki da harkar wutar lantarki, harkokin shi sun dakushe babu ci gaba, wanga gudeta mutane sai a faɗi shi. Alheri ta kawo.
Wannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin mu da za ku ga cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku da kalmomi a jajjere shiri na 130 cikin jerin shirin manuniyan da ke bin hawayen masu sauraro dan ganin ya shashare mai yiwa kuma kokarin share hawayen amma na talakawan Najeriya akan cire tallafin mai ne yasa cibiyar horar da harkar sufuri a Najeriya da ke zariya ta fiddo su sabbin tsare-tsare Dr. Dan Juma Adamu Ismail Darakta ne a hukumar ta NIT tin da ke zariyan da yace da an bi shawarwarin da wannan hukuma ta dinga bayarwa wajen yin amfani da man gas a maimakon petrol to da babu dalilin da zai sa yanzu ƴan ƙasa su dinga bare-bare
an samu ci gaba a duniya ana amfani da abin da ke CNG gas madadin man petrol inda gwamnati ke kukan tana biyan kuɗin tallafin mai tun a lokacin muke gaya mu cewa a manta da wannan tallafi a mai da hankali ga wannan CNG gas din to sai yanzu aka ce tallafi sannan sai kuma kowa idan shi ya bude tunda yanzu fesin da zaka sha ka sha na 30,000 to in ka sha gas din 10,000 zai kai ka ko ina ba ma zai kai ma 10,000 ba nan 30,000 zai isa
ke nan yanzu motocin da mutane ke hawa za a iya juya su a saka musu
so sai ba ma wani ba Najeriya aka fara ba mu yanzu ina titi muna son mu fara kamar nan da karshen wannan watan August din muna da fasahar da zamu converting din amma in kai musamman masu motocin haya to inda a ce masu amfani da titi wani ma ba ma zai san ma an ce da tallafi ba
amma doctor ba ku kwarin hukumar aka raja a kan shi ma farashin shi ya daga
eh to ai ka san abu ne na ƴan kasuwa karkin ka su ma duk abin da za su koma kenan saboda in suka fahimci cewa mutane sun raja a mashi to su ma za su raja in ba kuma ba to shikenan za a barka da fete ba mai san fete
game da nukusanin amincewa da tsohon gwamnan jihar Kaduna malam Nasu Ahmed Rufai a matsayin ministan tarayyar Najeriya kuwa wani lauya mai zaman kanshi barista Muhammad Ibrahim Zaria ne ya ce ai da ma ba dole bane idan shugaban ƙasa ya bada sunan mutum ya zama minista ya tsallake koda ko ana kallon shi a matsayin wani ƙwararre.
A sashi na 147 ƙaramin sashi na 1 zuwa na 2 da na 3 ya yi magana a kan tarayyar da aka ba shugaban ƙasa ikon naɗa ministoci ya zaɓo su sa'ilin nan ya tura ma majalisa domin neman amincewa. Kuma ƙaramin sashi na 2 ya nuna cewa a shugaban ƙasa zai ɗauko minista ne daga kowace jiha na faɗin tarayyar ƙasar nan. To saboda haka idan har jami'an tsaro da sauransu ba su iya wanke shi malam Nasir El-Rufai ba dole ne za a kawo wani daban ɗan jihar Kaduna domin a miƙa shi ga majalisar dattawa domin su neman amincewar su. A yin ka lura ko lokacin Buhari lokacin da wani minista ya mutu daga Kogi State an ɗan ɗauki lokaci kaɗan kafin aka kawo gurbin shi saboda wani abu ne ba. Dai kenan na biyu duk da ba mu san irin rahoto na sirri da abin da suka hana a tantance shi ba. Saboda ba mu iya sanin menene ba amma da ishu ɗin shi ne duk dole fi laifi ne an kare dokan kasa ne idan abin da ake zargin shi da shi ne kuma sun tabbatar da haka kuma duk sauran biyun ma da ba a tantance su in ka lura wasu an farfadi laifuffukan su to saboda haka ni na gani ba sabon abu bane an saba a kawo sunan mutum idan an same shi da wani miskila akan shi a koma da shi
tun bayan bayyana bayanan yunkurin saka karfin soja don kawo karshen juyin mulki a Niger wasu ke ganin dole abu a hankali kada tirantallan taimakon juna ya bari daktar Aibu Shehu Aliyu masanin tarihin siyasa ne kuma shine shugaban gidan tarihi na Saddona wato Arewa House da yace akwai buƙatar abu salon sulhu kada a fara kaiwa juna harare
to wannan hali ya kamata ai su zauna su masu takwar da halin da mutakin da take su zauna shugaban kasashen Afirka ta yamma da sun kasashen gaskiya su sun dau kwatin mulki ne domin sasanta al'amuran sun kasance kuma cikin kakan lokaci za su dawo da mulki ga hannun barbula ba da wa'adi kaidaddi amma kar Allah tun da su muga abin da ya faru a kasan Mali da kasan Burkina Faso kuma ka ga yanzu kasan Mali da kasan Burkina Faso sun ce idan aka yi ma Niger hari su ma an kai musu hari kaga dukkan yankin Afirka ta yamma za a hargitsa ta za a samu sunkunci hankali to idan aka ce mun koma yaki mutanen Sokoto mutanen Katsina mutanen Kano mutanen har Maiduguri ya za ka sasu kaga duk mutanen su yankin nan dole su bar yankin nan su ƙara faɗa cikin Najeriya kaga an ƙara dagurgal amura an ƙara samu ungudin hijira a cikin ƙarshen Niger da kasan Najeriya ya za mu yi aiki wannan al'amari so kaga kar mu yi mu haɗa yaki yaki bai da amfani mun ga abin da ya faru a kasan su da yanzu mun ga abin da ya faru a kasan Liga mun san kasan kan shi gewar yake aka jefa su yaki kar mu yi mu shiga cikin wannan yaki din din ba zai haifar mu da ɗa mai ido ba
shi ma dai Professor Salu Adamu Dadarin Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria cewa yake a Najeriya na lillice da manya-manyan matsalolin da ya kamata a ce ita ma ta yi kokarin ganin ta bambare
abin alaluma a zauna lafiya in sun bari shikenan yanzu duk wanda ya jiya mulki a ce bari ya sauka ba zai yadda ba sai da aka rigini birigini
amma kana garin Professor wata lalama za ta yi aiki
to sai a bar su sasanta da kansu a Niger a samu sulhu ba tare da an zubda jini ba mu kuma ƴan Najeriya ma in ban da ganganci ga yaƙi a gida ba mu magani shi ba ga Kidnappers ga ƴan Boko Haram ga ƴan Iswad duk suna cikin Najeriya ne mun je za mu yaƙi a wani guri
ba ku gari an ce bikin magaji baya hana na magaji a Professor
to ai Najeriya suna cikin matsaloli yanzu kuɗin mai da aka ɗauki tallafi ya ruguza komai a Najeriya ba abin da ke da sauƙi saboda da kuɗin mai da mai ake ɗaukan wannan abu a kai kasuwa saboda haka Najeriya fuska a dole ta mata karatun da ta nutsu
to shin ko na hali kuma al'ummar Niger suke ciki ganin irin takunkumin tabaibayin da aka tafka wa ƙasar da aka ce tunuma sun zanzare Malam Abba Habibu shugaba ne na wata kungiyar fararen hula da ke jamhuriyar Nijar da yace a gaskiya ba al'ummar jamhuriyar Nijar din na cikin wani hali kuma bukata suke ma a nemo hanyoyin da za su murmure
a yau ko babu komi kasar Nijar tana cikin sai dai yawo kenan bai kamata ba a ce soshi sai dai yawo ta aiko tawaga ka ki karbata akwai kasashe irin su Mali da Burkina sun bayyana cewa suna goyon bayan sojojin nan kai yanzu Allah na tuba a yau kasar Mali ta zo ta ci za ta kama ma wata kasa ta yaki kashi 40 na kasa yana hannun ƴan tawaye haka Burkina su je su yi da tasu matsala akwai wani tasiri da takunkuman da kungiyar sai da yawa ta kaka bawo Niger yayi wa kaina ka harkoki wata kila da jama'ar ka a yau kasar Niger bai yiwuwa ka ce bai shahi ka ba tunda kamata hi neman kudi naka na kanka bankuna abinda kake bukata a ce maka a ce sakon shinkawa yana wajen shika 15 in ka dauki haƙi tiya ta kai wajen shika guda a yau hatta da wannan wutar lantarkin sai an kabar mu tashi mu ita kadai a yau duk wani wanda ka san yana aiki da harkar wutar lantarki harkokin shi sun dakushe babu ci gaba to wannan ga kude da saboda Allah da Annabi mutane sai a hadi shin alheri ta kawo ko kuma rashin alheri mutane a bar lika ido
ka iyaka batutun zan iya kawo muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sadaka bin mai sallama sai mun sanar da dukkanin masu da bibin dafe mu da fiko cewa kwanakin su fa suna ƙara karewa ne kullun daga safiya zuwa dare domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1386 ne su yi sallamar sakin kudurin da suke ganin sun yi dare dare kuma a madadin dukkanin abokan aiki musamman da su na mumunin barman jamhuriyar Nijar da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muka yi amfani da su daga kowane bangare ni Isa Lord Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya